Sana Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Asabar 22 ga watan Janairu a shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
A yau Asabar ne aka kwashe kwana na uku ana gubza fada tsakanin kungiyar IS da dakarun Kurdawa a Siriya. Bayan da kungiyar IS ta kai wani hari a gidan yari da ke dauke da mayakan masu igirarin jihadi a tashin hankalin da ya yi sanadin mutuwar sama da mutane 70. Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin bada agaji na ƙasa da ƙasa sun bayyana damuwa da ɓacin rai game da har-har da jiragen yakin ƙawancen da Saudiya ke jagoranta suka kai jiya Juma'a a ƙasar Yemen, wanda ya yi sanadin mutuwar sama da mutane 70. Yau Asabar, ma'aikatan lafiya a ƙasar India ta bada rahoton sabbin waɗanda suka kamu da COVID 337,704.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummomi a Kebbi, ɗaya daga cikin jihohin da ke fuskantar matsalar 'yan bindiga da satar mutane a arewacin Najeriya, sun fara samun karayar gwiwa akan kawo ƙarshen matsalar tsaro a yankin biyo bayan wasu hare-hare a baya-bayan nan.
Tsakani da Allah, abinda muke hanga ba mu san dai illan abinda zai faru da mutanen ba, don sun nuna cewa su sun wara kenan sai sun shigo hannun cikin riba. Gaskiya yanzu muna cikin wani hali wanda ba mu sani ba, sai dai mun dogara ga Allah muna addu'a wanda ya rayu ya rayu.
Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta hallaka wasu masu garkuwa da mutane waɗanda suke da tabbacin suna cikin waɗanda suka fasa gidan yarin Jos a watan Nuwamban bara. Sannan kuma za ku ji yadda masu nazari akan harkokin siyasa ke ci gaba da mai da martani game da wasu abubuwa da ke kunshi a sabuwar dokar zaben da Majalisar Dokokin Najeriya ta tsarkar.
Ba wani yunkuri ba ne wanda ya wuce suna yin abin da zai fishe su ba, abin da mutanen da suka zaɓe su suke bukata ba. Kuma sun san idan aka yi ƙato bayan ƙato ɗin nan, tabbas wannan jam'iyya mai mulki ba abin da zai raba ta da jin kunya.
Muna tafa da ƙarin bayani. Kamar yadda muka saba a kowace rana Asabar, yau ma muna nan tafa da shirin a dawo lafiya, wanda Baba Yakubu Makeriya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi da farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A yau Asabar ne aka kwashe kwana na uku ana gubza fada tsakanin kungiyar IS da dakarun Kurdawa a Siriya, bayan da kungiyar IS ta kai wani hari a gidan yari da ke dauke da mayakan masu ikirarin jihadi a tashin hankalin da ya yi sanadin mutuwar sama da mutane 70, kamar yadda wani mai saka ido ya bayyana. Harin da aka kai gidan yarin Gwairan da ke arewacin birnin Hassake na ɗaya daga cikin manyan hare-hare tun bayan da aka ayyana yin nasara kan daular da ta kafa a Siriya kusan shekaru uku da suka wuce. Akalla jami'an tsaron Kurdawa 28 da fararen hula 5 da kuma 'yan kungiyar IS 45 ne aka kashe a tashin hankalin, inji Rami Abdulrahman, shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Siriya. Kungiyar Human Rights Observatory ta Siriya ta ce kungiyar IS ta kaddamar da harin a daren ranar Alhamis da ta gabata a gidan yarin da ke dauke da waɗanda ake zargi 3,500 mambobin kungiyar masu ikirarin jihadi, ciki har da wasu jagororinta. Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin bada agaji na ƙasa da ƙasa sun bayyana damuwa da ɓacin rai game da har-har da jiragen yakin ƙawancen da Saudiya ke jagoranta suka kai jiya Juma'a a ƙasar Yemen, wanda ya yi sanadin mutuwar sama da mutane 70 tare da kakkaɓe intanet na ƙasar. Harin da aka yi da sanyin safiyar jiya ya afku ne a wani wuri na wucin gadi a birnin Sa'ada da ke arewa maso yammacin ƙasar, inda akasari bakin haure da suka hada da mata da ƙananan yara suke cikin waɗanda aka kashe da kuma raunatawa. Ƙawancen da Saudiya ke jagoranta ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar yau Asabar cewa 'yan Houthi waɗanda suke da iko da arewacin Yemen ba su sanar da Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar Red Cross cewa wurin ya kasance cikin jerin wuraren da ya kamata a kauce masa. Daraktan kungiyar Doctors Without Borders na Yemen, Ahmed Mahad, ya ce an kai kusan mutane 200 daga cikin waɗanda suka jikkata zuwa wani asibiti a yankin, kuma tawagarsa a Sa'ada ta ce ga uraki da dama na nan a ƙarƙashin baraguzan ginin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar ma'aikatar lafiya a kasar India ta ba da rahoton sabbin waɗanda suka kamu da COVID 337,704. Jami'an kiwon lafiyar jama'a sun yi gargaɗin cewa mai yiwuwa adadin na India ba a ba da shi daidai ba. Kasar Ireland ta cire mafi yawancin dokokin COVID ɗinta yau Asabar yayin da take shirin yin bikin ranar St. Patrick Day a watan Maris mai zuwa a karan farko cikin shekara biyu. Prime Minister Ireland Michael Martin ya ce lokacin farkon bazara yana zuwa kuma ban sani ba ko na taɓa fatan ganin bikin ranar St. Patrick Day kamar wannan. Ko da yake kamar dokar saka takunkumi har yanzu tana aiki. Masu fafutuka da ke adawa da allurar rigakafi sun shirya wani gangami gobe Lahadi a Lincoln Memorial a birnin Washington DC na Amurka. Sai dai ana ta yada farfagandar adawa da rigakafin a tsakanin kungiyoyin Amurka daban-daban, ciki har da 'yan siyasa da jami'an makarantu da kwararrun 'yan wasa da kuma ma'aikatan lafiya. Jami'an kiwon lafiyar jama'a sun ce kusan kashi 20% na manya a Amurka ba su karɓi allurar rigakafin ba.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, al'ummomin ƙasar na ci gaba da fuskantar hare-haren ta'addanci daga 'yan bandiga, lamarin da ya kai ga sa wasansu fidda rai game da kawo ƙarshen matsalolin tsaro a ƙasar. Hakan na zuwa ne yayin da 'yan bandiga ke ci gaba da kai farmaki akan al'ummomi a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin ƙasar. Daga Kebbi ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana.
'Yan Najeriya sun kasa samun kwanciyar hankali sanadiyar aikin 'yan bandiga waɗanda ke ci gaba da kai hare-hare babu ƙyaƙƙyautawa duk da matakan da mahukunta ke ɗauka na daƙile ayyukan nasu. Ranar Juma'ar makon jiya ne 'yan bindiga suka kai zafafan hare-hare a wasu ƙauyuka da ke mazaɓar waje a yankin Onashi cikin ƙaramar hukumar mulkin Danko Sagu a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda suka hallaka mutane da dama kuma suka yi garkuwa da wasu, ciki har da sarakuna, kuma kawo yanzu babu labarinsu. Kwatsam sai gashi Juma'ar wannan makon sun sake kai hari ga wasu al'ummomi da ke yankin har suka hallaka wasu daga ciki. Na zanta da wani mazaunin yankin wanda ya ce 'yan bindiga sun mayar da yankin nasu madaddala.
Sunana Muhammadu Gani Waje. Yau abinda sun kai, buhuhuwan da an kai gudan shira, an kaburo dawa da abinci da shinkawa da sauransu da menene, cikin mutanenmu da Bala da ɗan gidan Dambu da Dasanda sun je su ɗauko abinci a ƙauye. Tun da ma abincin in an ɗauko su sai a ke a lallaɓo a shiga, in a koma kuma a lallaɓa, ashe sun shigo sai sun kawaki yaran ga sun isa wurin ɗauko buhuwan, sun azo buhuwan kinan sai sun ka tari yaran sun ka halbe duk gaba ɗayan sun ka kashe su. Kuma gawakin da an ka kashe yanzu a je a ɗauko ko a yi zana'idan su babu batun wannan, kuma ba mai zuwa. Yanzu mutane sun taru a cikin garin waje da Tunuku, ba dama a je a ɗauko abinci, ba dama kun mutum ya koma gida ne. Tsakani da Allah, abinda muke hanga ba mu san dai illan abinda zai faru da mutanen ba, don sun nuna cewa su sun wara kenan sai sun shigo hannun cikin riba. Gaskiya yanzu muna cikin wani hali wanda ba mu sani ba, sai dai mun dogara ga Allah muna addu'a, wanda ya rayu ya rayu, wanda an ka kashe ya kashe.
Bayan harin da suka kai a makon da ya gabata, gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu lokacin da ya zarci yankin domin ya jajantawa jama'a, ya baiwa jama'a da suka baro gidajensu kwarin gwiwa akan su koma garuruwansu domin ana ɗaukar matakai na samar musu da tsaro, sai dai kuma wartarsu ta gagara.
Yanzu yankin duk da mutane za su koma da zuwan gwamna, an fara komawa. To gashi yau sun dawo, duk ƙauyukan da annan ba wani ɗan ƙwara guda wanda ya rago, kuma an baro abinci duk birjit.
Na tuntuɓi kantoman ƙaramar hukumar mulkin Danko Sagu, amma ya ce baya da izinin yin magana da manema labarai.
Kwantoma ne na riko ba zababin ciyaman nake ba, kuma ba ba mu damar magana da 'yan jarida ba. Gaskiya ba zan iya komenti wani abu a kai ba.
Na kuma tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Kebbi DSP Nafi'u Abubakar, ya ce zai bincika in kira sa bayan sa'a ɗaya.
Bayan kira DPO gaskiya bai tura mu ba.
Har wa yau na kira mashawarcin gwamnan jihar Kebbi a kan lamuran tsaro Manjo Garba Rabiu Kamba mai ritaya, shi ma bai ɗauki kiran da na yi masa ba. Al'ummomi dai na ci gaba da fuskantar tashin hankali da kwanciyar rayuwa, abinda yasa suke jaddada kiraye-kiraye ga mahukunta. Duk da yake mahukunta na kan ƙoƙarin shawo kan matsalar, kuma wasu lokuta sukan samu galaba, amma dai matsalolin sun ƙi ƙarewa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Al'ummar Tanga sun yi layi saboda ayyukan kuɗi da aka maido da shi kaɗan a babban birnin tsibirin Pacific ɗin yau Asabar, yayin da ake ci gaba da tsaftacewa na mako guda bayan wata mummunar ɓarkewar aman wuta da tsunamin igiyar ruwa. Gwamnatin Tanga ta ce ruwan sha shi ne babban abin da ta fi mai da hankali, kuma tawagar hukumar ba da agajin gaggawa Tuni ta raba litar ruwa 60,000 ga mazauna yankin. Wani kamfanin sarrafa ruwan teku a wani jirgin ruwa na New Zealand da ya isa jiya Juma'a yana iya samar da litar ruwa 70,000 a rana, ya fara ɗiban ruwan teku daga tashar ruwan Tonga. Mazauna da suka rasa gidajensu a wasu tsibirai lokacin da igiyar ruwan ta tsunami ta kai mita 15 a kan tekun Pacific ta kudu za a mayar da su babban tsibirin Tonga tafu saboda ƙarancin ruwa da abinci, in ji ofishin Prime Minister Tonga ya faɗa a cikin wata sanarwa da aka raba wa jami'an Tonga. ‘Yan majalisa sun ba wa hammata iska a majalisar dokokin ƙasar Honduras jiya Juma'a, yayin wata takaddama tsakanin mambobin jam'iyyar zababbiyar shugaba Xiomara Castro ya koma tashin hankali. ‘Yan majalisa daga jam'iyyar ta ta Libri mai sassaucin ra'ayi sun yi zanga-zanga bayan da abokan hamayyarsu 20 suka ba da shawara George Calix, ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyarsu, a matsayin shugaban majalisar na wucin gadi. Masu biyayya ga Castro sun yi ikirarin cewa wannan ya saba da yarjejeniyar ƙawancen haɗin gwiwa da Libri. Ana tsakiyar kukan masu cin amana da Xiomara, ‘yan majalisa da suka fusata sun tilasta musu zuwa wurin, yayin da ake rantsar da Calix, lamarin da ya sa ya tsere da ya sha ruwan naushi da kuma ture shi. Wannan shi ne zama na farko na majalisar mai mambobi 128 tun lokacin da aka zaɓe ta a watan Nuwamban bara.
A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma ɓangaren rahotanninmu. Dakarun da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau sun yi nasarar hallaka wasu masu garkuwa da mutane su uku suka kuma kwato makamai. Rundunar dai na da tabbacin cewa 'yan bindigar su ne suka fasa gidan yara a garin Jos da ke jihar a shekarar da ta gabata. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na dauke da karin bayani a cikin wannan rahota.
Kakakin rundunar ta Special Task Force a jihar Plateau Manjo Ishaku Takwa a wata sanarwa ya bayyana cewa gungun masu garkuwa da mutanen tun can rundunar na bibiyan su, tana kuma da tabbacin suna cikin waɗanda suka fasa gidan yarin Jos a watan Nuwamban bara. Sanarwar ta ce rundunar tsaron sun bi sawun su ne yayin da suka samu labarin suna kitsa yadda za su gudanar da wani ɗanyen aiki wanda da hangen jami'an tsaron suka bude wuta, nan da nan jami'an tsaron suka maida martani suka hallaka uku daga cikin su, suka kwashe makamansu, albarusai, keke napep, wayoyi, wukake da sauransu. A cikin 'yan kwanakin nan dai rundunar ta yi nasarar kwato mutane da aka yi garkuwa da su ba tare da sun samu ko kwarzani ba. Kakakin rundunar ta STF Manjo Ishaku Takwa ya danganta nasarar tasu ne da bayanai da al'umma ke basu.
Tuna dama muna aiki mu tukuru, amma a kwanakin nan kin san wayannan masu garkuwa da mutane sun shiga wani halin dauka mutane har ma da sarakan gargajiya. To amma tunda mutane sun fara ganin cewa mu jami'an tsaro na Najeriya ne kuma muna aiki ne domin tsare su, shi yasa da zara abu ya faru suna bamu labarai ko yan bayan da muke so su nuna mana yan bata gari ko kuwa gashi fa abin da ke faruwa.
Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon wanda ya yaba da kokarin jami'an tsaron ya kuma jaddada cewa zai sanya hannu kan kisan duk wanda kotu ta yanke masa hukuncin kisa saboda yin garkuwa da mutane. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjang ya mun ƙarin haske kan furucin na gwamna.
Mu a gwamnatance zaman lafiya da kare dukiyoyi da rayukan al'umma shi muka sa gaba. Bugu da kari ma a dokan da take cewa idan mutum aka same shi da hannu a yi wannan hukuncin kisa ne. Kuma bai girma gwamna ko jiya ma ya yi wannan magana da karfar murya yace idan har kotu ta tabbatar da cewa an sami ka hannu kana yin wannan, to wannan shi zai sa hannu domin mutane su gan cewa da gaske ake yi.
Mr. James Akins, wanda ya kai ziyara ta musamman ga kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau don kai koken al'umarsa kan matsalolin tsaro da ke yawaita a yankin, ya kuma mika wa 'yan sandan wasu kayan aiki da zai taimaka musu.
Na kuma kai kuka ne musamman na mutanen Mangu da Bakos da sace-sacen jama'a da ake yi. Bancin haka mun tattauna a ƙara ƙarfin 'yan sanda, na bashi walking talkie, bancin haka na bashi GPS tracker, bayan kuma na bashi table telephone domin kira-kira da zai dinga yi domin inganta aikin tsaro.
Matsalolin tsaro da suka yawaita a Najeriya dai na buƙatar haɗin kan kowa don kawo ƙarshen su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Madalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahota. To yanzu kuma za mu leƙa fagen siyasa. Majalisar ba da shawarwari ta jam'iyyar Najeriya ta yaba da matakin da majalisar dokoki ta ɗauka akan batun fidda ɗan takara kai tsaye a sabuwar dokar zaben da ta zartar. Ko da yake ta yi korafin cewa majalisar dokoki ba ta yi tuntuɓa mai zurfi ba kafin ta yi dokar, sai dai masu nazari a harkokin siyasa na cewa akwai alaman lauje a cikin naɗi. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton.
Shugaban majalisar bada shawara ta jam'iyyun Najeriya 18, injiniya Yabagi Yusuf Sani, ya ce demokradiyyar Najeriya ba ta yi ƙarfin da jam'iyyu za su zaɓi 'yan takara kai tsaye ba, saboda har yanzu ƙasar tana cikin koyon siyasa ne idan an duba yadda abubuwa ke tafiya. Yabagi ya ce a matakin farko ma majalisar dokokin ƙasar ba ta bi hanya daidai ba, domin ya kamata ta yi tuntuɓa mai zurfi kafin a kammala aiki akan dokar zaben. Yabagi ya ce ba wai a buɗe dandalin sauraron ba'asin jama'a ba ne kawai, dole ne a bi ƙwararru a nemi ra'ayinsu kafin a yi dokar. Inda ya ce wannan giɓin shi ne ya sa dokar ta daɗe a majalisa, kuma har yanzu take ta jele tsakanin zaurukan majalisun guda biyu.
Ko da fari mun ga cewa su 'yan majalisa ba su yi zurfin tunani ba, me yasa da ce haka da za su fito da wannan doka da sun turbe mu? Wato mun ka san yadda gudanar da zaɓe yake, da a ce sun kira mu ne sun tambaye mu yi ra'ayin mu muka gani, da tun da fari da mun gaya masu cewa wannan abun yana da kyau amma ba zai yiwu yanzu ba. To yanzu ma muna kiransu da babban murya cewa ya kamata su nemi IPAC su zauna da mu, don maganar da aka yi cewa na direct ko indirect din nan ba ai takardar ba ne. Ina akwai wasu abubuwa da yawa wanda muke gani kamar idan muka zauna da su za mu iya gaya musu cewa wannan fa ya kamata gyara wannan ko kuma a kara wannan, saboda mu ne muke gudanar da zaben, jam'iyyun suke gudanar da zaben, ba 'yan majalisa ba kuma ba ma shi Mr. President ba yake yi. Muna fata cewa ba za su bata lokaci ba, saboda wata nawa ya rage yanzu, magana watanni ake magana na 2023.
Shugaban majalisar ba da shawara ga jam'iyyun Najeriya injiniya Yabagi Yusuf Sani kenan. Shi kuwa jigo a jam'iyyar APC Dr. Sani Abdullahi Shinkafi ya ce shugaba Muhammadu Buhari da majalisar ƙasa sun yi abin da ya dace da suka ba jam'iyyu haƙƙinsu kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanada.
Jam'iyyar APC kowa ya sani a Najeriya ta yi kowa yin zaɓen ƙato ba ƙato, wannan kuma shi an zaɓe wanda al'umma ka so ba wanda ake sa da ƙarin ciyawa. Ai ko ga kundin tsari na zaɓe na shekara ta 2010 wanda aka yi wa kwaskwarima sashe na 87, abin da ya ce jama'iyya tana yin direct primaries ko indirect primaries ko consensus, shi ne shi mai girma shugaban ƙasa ce a bar shi haka nan yanda yake. Duk jama'iyyar da ta zaɓi ta yi ƙato bayan ƙato ta yi, wanda ta zo ta yi wannan electoral college shi ne indirect primaries ta yi, wanda ta ga dama ta yi sulhu consensus ta yi. To bisa ga haka babu da ya zo any ambiguity, ba wani matsala, haka kundin tsarin zaɓe sashe na 87 sakin layi na 1 na 2 na 3 na 4 ya ci.
Amma ga mai nazari a harkokin siyasa Abubakar Aliyu Umar ya yi tsokaci cewa yana ganin akwai lauje cikin naɗi a batun dokar zaben.
Ba wani yunkuri ba ne wanda ya wuce suna yin abin da zai fishe su, ba abin da mutanen da suka zaɓe su suke bukata ba, kuma sun san idan aka yi ƙato bayan ƙato din nan tabbas wannan jam'iyya mai mulki ba abin da zai raba ta da jin kunya, saboda ta gaza ta kowane gefe, kowa ya gaji da ita, duk wani ɗan ƙasa na ƙwarai na gari ya ƙosa ma gwamnatin nan ta zo ta wuce a samu canji.
Majalisar ƙasa za ta ci gaba da aiki akan dokar zaben har sai sun daidaita bambancin da ke ciki na ko a cire matakin sulhu a tsayar da ɗan takara ko a bar shi kafin a miƙa wa shugaban ƙasa ya sa hannu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya ku Bakir ne daga nan Washington DC dake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya na ci gaba da tattaunawa da Isa Ali, shugaban wata kungiya mai zaman kanta a birnin Accra ta Bald, mai fafutukar kiyaye hatsarin game da alƙaluma masu daga hankali da mutane da suka mutu ta hanyar hatsarin ababen hawa a ƙasar Ghana, da yawansu ya kusan 300,000 a shekarar da ta gabata. To amma kafin mu kai ga wannan tattaunawar da muke yi da Isa Ali, bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda hukumomin ƙasar suka ba da sanarwar rage kudaden awon motocin tourist da ke shiga ƙasar daga nahiyar Turai, da nufin ba jama'a damar sayan motoci masu ƙarancin shekaru, yayin da a ɗaya ɓangare matakin ke hangen bunƙasa kasuwancin motoci da yaƙi da masu takardun awon jabo. Daga birnin Yamai ga Salabo Muni Barba da ƙarin bayani.
Tsadar awon motocin tourist, wato motocin gwanjo da ke shigo Niger daga ƙasashen Turai, wani abu ne da aka jima ana ƙorafi a kansa a wannan ƙasa. Lamarin da yasa Allah tilas jama'a tafi mai da hankali wajen sayan motocin da suka dade ana amfani da su don kaucewa biyan makudan kudaden awon duwan. Mafari kenan gwamnatin ta Niger ta dauki matakin rangwame ga waɗanda suka shigo da motocin da basu fice shekaru 10 da soma zirga-zirga ba. Kamar yadda mataimakin babban daraktan hukumar duwan Kanal Abu Ubandawaki ya bayyana a yayin taron manema labaran da ya kira.
Kenan da ka sayo mota sabuwa miliyan 5, automatically ana maka ragi na kashi 35%. Kenan kun ga alhamdulillah na an ci gaba. Kuma har yau aka ce motoci maya kama bis wanda ke daukan mutane da maya motoci masu daukar kaya da minibus da diton suma duka Allah ya sa an kara husa ta kashi 50. Kashi 50 kinnan shine zaka samu ka biya duruwa bisa gare shi. Motoci waɗanda an yi suka da su Turai an kawo sanakon motocin turist, an ka ce duk motar da adda ƙasa ga shekara 10 ita ma an yi mata rahusa ta kashi 65 bisa ga walar kinta yake. Motoci kamar waɗanda sun ka shekara 10 zuwa abin da ya sama za a ba da walar kinsu kamar jika 750, amma jika 750 ba suna mutum ka biya gidan duwan ba. Kenan abinda zan biya gidan duwan bai wuce jika 300, jika 300 da wani abu.
Kungiyar masu sayar da motocin tourist a ta bakin kakakinta Alhashi Aminu Umaru ta ya ba da wannan mataki domin a cewarta abu ne da ko baya ga haɓaka harkokin kasuwanci zai baiwa gwamnati damar samun kudaden shiga ta hanyar awo da biyan haraji.
Kuma masu sayar da motoci abin zai amfane mu kwarai da gaske, saboda kasuwancin mota zai bunƙasa, tattalin arziki zai tafi yadda ya kamata. Amma da fi sigilla ko san da akwai matsala, saboda awon nan da an ka tauye mutane suna tiya suna awo jabo suna fidda motoci an shaka mutane akan wannan. To kai kenan Allah rida zaka ga wannan abun insha Allah da izinin Allah za ga ya sauya. Sai mu ce mu gwamnati farma mun godiya Allah saka musu da alheri bisa wannan abun da sun kai.
Tsadar awon motocin gwanjo a nan Niger wata matsala ce da hatta masu fafutukar kare muhalli ke korafi a kanta, saboda abu ne da ke gurɓata yanayi da muhalli sakamakon yadda jama'a ke karkata wajen sayan tsofaffin motoci masu fitar da tiriri maras iyaka a maimakon sayan motocin da ke da lafiyar injin. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Salamu Muni Barma. Idan mai sauraro bai manta ba, tattaunawar da muka faro da Isa Ali akan alƙalubar mutanen da suka rasa rayukansu ta hanyar hatsarin ababen hawa a Ghana a bara, mun kai inda na yi wa bakon namu tambaya kamar haka.
Ka taɓo batun ƙungiyoyi masu zaman kansu a baya, mun san kukan samu matsala na rashin taimakon gwamnati ku aiwatar da ayyukan ku na wayar da mutane da ma hukumomi ko kuma ma'aikata. Shin a wannan shekara kana ganin akwai canji da za ku samu na ganin cewa kuna samun taimako daga hukuma?
Gaskiya kai tambaya mai amfani sosai. Gaskiya mun da muke zama kanmu jama'a da yake taimakon mu, sai da akwai wasu kungiyoyi kasashen Turai da su ma suke kokari ya so su ba mu wani arziki mu ma mu ci gaba da aiki. Mun ka duba shekaru daman da ta wuce, gaskiya ba mu samu taimako ba cikin garin kuma sai mu ce cikin kasashen Turai ya kawo mana matsala, kuma saboda sai mu ce shi ciwon annoban corona kuma yana cikin wasu matsalolin da muke dan kaman yana sa jama'a yanzu in arzikin duka an sa shi cikin wannan yadda za a magance wannan ciwon. Kira dai muke da jama'a waɗanda ke gida, waɗanda kuma ke da arziki, waɗanda kuma ke kulawa da shanin ciyayewa kan ciki, su yi ƙoƙari su taimake ni.
To, saboda karancin lokaci a yau kuma nan za mu dakatar da shirin hasai sabon mako idan Allah kai mu, mu ci gaba da tattaunawar. Yanzu a madadin shi Isa Ali da Salabu Muna Barma da ma daukacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri nake sallama da ku daga nan birnin Washington. An huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Madalla yanzu kuma sai labarai a takaice.
A yau Asabar ne aka kwace kwana na uku ana gubza fada tsakanin kungiyar IS da dakarun Kurdawa a Siriya, bayan da kungiyar IS ta kai wani hari a gidan yari da ke dauke da mayakan masu ikirarin jihadi. A tashin hankalin da ya sanadin mutuwar sama da mutane 70, kamar yadda wani mai saka ido ya bayyana. Harin da aka kai gidan yaron Gwairan da ke arewacin birnin Hassaki na ɗaya daga cikin manyan hare-hare tun bayan da aka ayyana yin nasara kan daular da ta kafa a Siriya kusan shekaru uku da suka wuce. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun bayyana damuwa da ɓacin rai game da hare-hare da jiragen yakin kawancen da Saudiya ke jagoranta suka kai jiya Juma'a a ƙasar Yemen, wanda ya yi sanadin mutuwar sama da mutane 70 tare da kakkaɓe intanet na ƙasar. Harin da aka kai da sanyin safiyar jiya ya afku ne a wani wuri na wucin gadi a birnin Sa'ada da ke arewa maso yammacin ƙasar, inda akasari bakin haure da suka haɗa da mata da ƙananan yara suke cikin waɗanda aka kashe da kuma raunatawa. Yau Asabar, ma'aikatar lafiya a ƙasar India ta ba da rahoton sabbin waɗanda suka kamu da COVID 337,704. Jami'an kiwon lafiyar jama'a sun yi gargaɗin cewa mai yiwuwa adadin na India ba a ba da shi daidai ba. Ƙasar Ireland ta cire mafi yawancin dokokin COVID ɗinta yau Asabar, yayin da take shirin yin bikin ranar St. Patrick Day a watan Maris mai zuwa, a karan farko cikin shekara biyu.
To, masu sauraro na takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima da daddare, za mu sake kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.